الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب الأمثال في القرآن الكريم على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه كما قالوا وهم في النار يصطرخون فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت ومن سواه لا يخلق شيئا كما قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله. نعم.
تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمتشين لتنن درن تلاتة أولا مسلاتي نعثمان ابن عفان لكينن قدن قيا a cikin garin Kano. Yau muna 14 ga watan Juma'a Tsaniya hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1443, wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan بين الحق والبطلان، واللفر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله. ونشين درسينا 23 نوانا مجلسي عندما ننشكم بيان عندما ابن تيمية عليه رحمة الله يكي دنغنا دا بيان عند القرآن يزود شينا بمبنش بمبنشي bambance tsakanin abubuwa masu kyau da abubuwa marasa kyau, da bambance tsakanin mutanen ƙwarai salihai masu tsoron Allah wariyan Allah da kuma mutanen banza marasa tsoron Allah maƙiya Allah. Da sakamakon kowane bangare ko kowane wace kungiya daga cikin waɗannan kungiyoyi biyu. Sannan malai yake cewa uwa uba, alqur'ani ya kunshi rarrabewa tsakanin mahalicci da kuma halittarsa. Allah ya yi bayani a wurare daban-daban da yake nuna cewa halittarsa daban, shi daban. Ya sifantu da dukkan sifofi na kamala. Dukkan wani wanda ba shi ba, bawansa ne, halittarsa ne, a ƙarƙashinsa yake. To cikin wannan bayani yake cewa wa daraba al-amsal fi al-qur'ani ala man lam yufarriq. Al-qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya bada misalai na waɗanda ba su bambance ba tsakanin Allah da halittunsa, suka daidaita Allah da wasu ababen halitta. Bal adala rabba bi rabbihi wa sawwa bainahu wa bain khalqihi, aka samu waɗanda suka daidaita wasu da Ubangijinsu, suka daidaita wani abu da Ubangijinsa, suka daidaita tsakanin Ubangiji da halittunsa. kama qalu wa hum fin nar yastarikhuna, kamar yanda suka rika fada ko za su rika fada lokacin da suke cikin wuta suna ihu suna kakaci suna cewa tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, mun yi rantsuwa da Allah lalle tabbas mun kasance a cikin bata mabayyani. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, yayin da muke daidaita ku da ubangijin halittu. Wa qala ta'ala, haka nan ubangiji yace afa man yakhluqu kaman la yakhluq, yanzu wanda yayi halitta zai zama daidai da wanda bai yi halitta ba. Afa la tadhakkarun, ashe ba za ku azantu ba, ashe ba za ku yi tunani ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda za ku lissafa wato kidanya ni'imomin Allah ba za ku kididdige su ba. Inna Allaha laghafurur rahim, lalle Allah tabbas mai gafara ne mai jin kai. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, kuma Allah yana sane da abinda kuke boyewa da kuma abinda kuke bayyanawa. Wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, wadanda suke bautawa, wallazina yad'una min dunillahi, wadanda suke kira suna bautar su ba Allah ba, la yakhluquna shay'an, ba sa iya halittar wani abu. Wa hum yukhlaquna, su ne dai ake halitta. Amwatun ghairu ahya, matattu ne su ba rayayyu ba. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, ba su ma san yaushe ne za a tashe su ba. Waɗannan ayoyi da ayat da Ibn Taymiyyah zai ambata a gaba suna daga cikin ayoyi masu dama masu yawa da Allah subhanahu wataala a cikin Alkur'ani ya nuna bambancewa tsakaninsa da abubuwan da ake bautawa ba shi ba. Ya nuna Ubangiji subhanahu wataala ya bambanta da dukkan sauran ababen halitta. Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin ƴan wuta, yayin da suka aka jefa su cikin wuta da su da waɗanda suka ziga su suka bauta wani ba Allah ba. Fa kubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblisa ajma'un, da su da rinduna iblisa duka aka kikkifa su a cikin wuta. To a wannan lokaci Allah yake ba mu labarin za su rika husuma. Qalu wa hum fiha yahtasimun, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin, suna cikin wuta za su shiga rikici da ababen da suka bautawa ba Allah ba. A lokacin za su ga hakikar yadda take, za su ga gaskiyar karara a lokacin da sanin gaskiyar ba zai amfane su ba, sun riga sun baro ta a baya. Saboda haka yau gashi sun waye gari da su da waɗanda suke ganin su ne ababen bautarsu ga su a cikin wuta gaba ɗaya. Allah subhanahu wataala ya jefa su da su da gumakansu da kuma waɗanda suka yarda a bauta musu cikin mutane da aljanu, duk gaba ɗaya Allah ya riga duk gaba ɗaya Allah ya zuba su cikin wuta. Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, Allah ce ku da ababin da kuke bautawa kiraren wutar jahannama ne, kuma ku masu shigarta ne. A nan ana nufin waɗanda aka bauta musu kamar gumaka da duwatsu da kuma waɗanda aka bauta musu da yardarsu da amincewarsu a cikin mutane ne ko a cikin aljanu, wanda suka ba da dama aka bauta musu ko aka bauta musu suka yarda da bautar da ake musu. To duka Allah subhanahu wataala zai haɗa su gaba ɗaya ya kifa su a cikin wutar jahannama. To a lokacin za su shiga rigima da junansu. Qalu wa hum fiha yahtasimun, suna rikici a tsakaninsu suna cewa tallahi, su waɗanda suka yi bautar sai su rika cewa tallahi mun rantse da Allah, in kunna la fi dhalalin mubin, tabbas lalle mun kasance a cikin bata mabayyani, wato mun kasance muna tafiya a cikin duhu. Yanzu muka fahimci lalle a cikin bata muka rayu, batar da take mabayyaniya. Me yasa idh nusawwikum bi rabbil alamin, yayin da muka rika daidaita ku da abin da ubangijin halittu to muka rika daidaita ku da Allah subhanahu wataala wanda shine ya halicci kowa da komai a yanzu suke nadama akan abin da suka yi suke fahimtar cewa ashe lalle a cikin bata suka rayu babu shakka waɗanda suka bauta ma wasu ba Allah ba tare da yardar cewa akwai Allah babu shakka ba su taba daidaita waɗannan ababen bautar da Allah ba cikin komai ta kowace fuska babu ma wani wanda yake kafiri da yadda da samuwar Allah kuma yake daukan abin da yake bautawa daidai yake da Allah ta kowace fuska Ibn Taymiyyah yana cewa babu wannan a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 7 shafi na 75 da yake ta'aliki akan wannan iznu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin talikai yake cewa lam yuridu annahum ja'aluhum musawina lillahi min kulli wajh ba suna nufin sun daidaita su da Allah ta kowace fuska ba ta kowane bangare ba haka suke nufi ba fa inna hadha lam yaqulhu ahadun min bani adam ibnu taymiya ce babu wani dan adam da ya taba fadar haka ba yace abin da yake bautawa daidai yake da Allah wala nuqila an qaumin qattu min al-kuffar annahum qalu babu wasu kafirai da aka taba samu labarin su suna cewa inna hadha al-alam lahu khaliqan mutamathilan da suka ce halit wannan duniya tana da mahali wato mahalitta guda biyu waɗanda suke kankan daidai da juna ce ba a taba samun kafirai da suka ce wasu ababen halitta guda biyu su suka yi halitta kuma ababen halitta din nan daidai wa daida suke yace ba a taba samun wannan ba yace hatta al-majus hatta majusawa mutanen Iran alqa'ilina bil aslaini wadanda suke cewa asalin duniya daga abu biyu ne an-nuru wa dhulma suke cewa akwai Allah haske akwai Allah duhu kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya gargadi akan su qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnaini ka kurki alloli biyu to waɗannan sun ce alloli guda biyu ne asalin komai biyu daga abubuwa biyu ne daga haske shine ilahun nur da ilahun zulma ibnu taymiya yace hatta waɗannan da suka faɗi cewa akwai alloli guda biyu wanda su ne asalin komai yace ko su dinnan muttafiquna ala anna an-nura khayrun yastahiqu an yu'bada wa yuhmad cewa anna an-nura khayr cewa haske shi yafi alkhairi kuma shi yafi cancanta a bauta masa a gode masa a yaba masa domin a aqidar su cewa dukkan wani abin da suka gani mai kyau na alkhairi to daga Allah haske yake saboda haka shi yafi cancantar a daga hannu a gode masa shi yafi cancantar a yi masa bauta sun yarda dukkan su da wannan sannan kuma sun yarda cewa az-zulma duhu shirriratun wani abu ne mai sharri dukkan sharri daga wajensa yake wannan duhu tastahiqu an tuzamma wa tul'an ta cancanci suka ta kuma cancanci la'anta ashe kaga ba su daidaita su ba duk da cewa sun yarda sun yi imani cewa haske Allah ne haka nan duhu ma Allah ne wato abun bauta ne sun yarda cewa wannan abun bauta ne wannan abun bauta ne amma a hakan sun fi fifita haske kamar da muka yi karatunmu na baya cewa asalin abun bautar shine hasken daga baya hasken da yayi wannan abun bautar yayi tunani mara kyau ina ma da a ce akwai wani wanda yake abokin tarayya da shi ta ya zai yi sai aka samu ɗaya abin bautar to kaga ashe aqidar su abun bautan na farko ɗaya ne shine haske shi kuma wannan abun bautan na biyu suna bautar sa ne a matsayin kare kansu daga sharrin sa kawai amma ba wai dan suna da kauna ko soyayya ko wani abu da shi ba shi kaga ba su daidaita su ba shine malam yace duk da sun yi sabani ma a junansu shin az-zulma qadima am haditha am muhdatha wasu suna cewa ita ma shi ma Allah duhun tun farko tun fil azal da ma akwai shi wasu suka ce a'a safararre ne to amma wa bi kulli hal ibn taymiyyah ce ala kulli hal dukkanin su lam yaj'aluha mithl az-zulma basu daidai ta duhu da haske ba min kulli wajhin ta kowace fuska to haka nan mushrikan larabawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi ya same su suna bautar gumaka haka nan su ma sun haɗu gaba ɗayan su ala anna arbabahum lam tusharikillah fi khalqis samawati wal ard cewa gumakan da suke bauta waɗannan ba su yi tarayya da Allah ba wajen halittar samai ba su yi tarayya da shi ba wajen halittar ƙasa bal kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma dukkanin su sun yarda cewa Allah shi kadai ne ya halicci samai ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke tsakanin su saboda hatta mushrikan larabawa wanda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ba su dauka cewa gumakan su da suke bautawa Lata da Uzza da Manat ba su dauka cewa waɗannan gumakan su suka halicci samai da ƙasa da abin da suke gani na rana da wata da su kansu ba sun yarda duk ba su suka yi wannan ba kawai dai suna ganin ta hanyar su ne za a samu yardar Allah din za a samu ceto a gurin Allah ta hanyar gumakan nan da suke bautawa amma sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin samai da ƙasa shine mahaliccin rana da wata shine mahaliccin su kansu Allah subhanahu wataala ayoyi da yawa wanda Ibn Taymiyyah yake faɗa ya bamu wannan labarin cewa da za a tambaye su wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yu'fakun ce da zaka tambaye su ayi halicci samai da ƙasa ya hori rana da wata tabbas haƙiƙa za su ce Allah ne to taya ake karkatar da su tunda har sun yarda da tauhidur rububiyya cewa Allah shi yayi halitta me yasa za a karkatar da su su riƙa bauta ma wani ba Allah ba saboda haka da Allah ya ce tallahi in kunna da suka ce tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin ba ana nufin sun daidaita gumakansu ko ababan bautar su da Allah ta kowane fuska ba a'a ta wani bangare ne wajen soyayya su da suke yi wa waɗannan ababan bauta suna san su kamar yadda suke san Allah kaga sun daidaita soyayyar da suke musu da soyayyar da suke wa Allah suna bautar su kamar yadda ya cancanci a bauta wa Allah suna musu da'a kamar yadda ake wa da'a Allah da'a shine ma'anar wallazina kafaru bi rabbihim ya'jilun wadanda suka kafirta suna daidaita ababan bautar su da ubangiji ibnul qayyim alaihi rahmatullah a cikin littafin sa jala'ul afham a shafi na 449 yake cewa min al-ma'lumi annahum innama sawwawhum bihi subhanahu fil hubbi wat ta'alluhi wal ibada abinda yake sananne shine kafirai sun daidaita gumakansu da Allah subhanahu wataala wajen nuna soyayya da wajen ibada da wajen daukan su a matsayin alloli anan ne suka daidaita su da Allah wa illa falam yaqul ahadun qattu yake cewa in ba haka ba babu wani wanda ya taba fada yace inna sanama aw ghayruhu min al andadi musawi li rabbil alamin fi sifatihi wa fi af'ali ba wani wanda ya taba cewa gunki ko wani abun bauta yana daidai da Allah subhanahu wataala yana daidai da ubangijin halittu fi sifatihi a wajen sifofinsa yana daidai da shi a wajen ayyukansa wa fi khalqis samawati wal ard yana daidai da shi a wajen halittar samai da ƙasa wa fi khalqi ibadihi aidan ko yana daidai da shi a wajen halittar bayinsa babu wani wanda ya taɓa faɗar haka wani ita ce maganar da Ibn Taymiya ya faɗa shi almajalis yake maimaita ta babu wani wanda ya taɓa faɗar haka cewa abin da yake bautawa na gumaka ko ma menene ya ɗauka abin bautarsa babu wani wanda ya taɓa cewa wannan abin da nake bautawa shi daidai yake da Allah wajen sifofinsa da ayyukansa da halittar sammai da ƙasa da sauran abubuwan da aka halitta duk tare suke ko daidai suke da Allah babu wanda ya taɓa faɗar haka innama kanat at-taswiyatu fil mahabbati wal ibada inda ake samun daidai suke daidaita su shine suna daidaita su ne fil mahabba wa fil ibada suna nuna musu kauna da soyayya irin wacce ya kamata su nuna wa Allah suna bauta musu alhalin Allah ne ya cancanta a bauta masa to wannan abin da suka yi shine daidaita su da Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kuma babu wanda ya daidai yake daidai da shi na'am wace afa man yakhluqu kaman la yakhluq cikin suratul nahl Allah subhanahu wataala yake cewa yanzu wanda yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta zai zama kamar wanda baya halitta ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan bayan ya ambaci wasu dalilai masu yawa na halittunsa da ni'imominsa daban-daban kala-kala wanda ɗan adam yake suke kewaye da shi yake bundum-bundum a cikinsu wanda dukkaninsu suna nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wataala da cancantar a fuskance shi da bauta shi kaɗai domin shi ne yake ɓanta da yin waɗannan ni'imomi amma duk da haka sai ya zanto an haɗa shi da wani wajen bauta Allah subhanahu wataala tun farkon suratul nahl wanda ake kiranta suratul ni'am shi suratul ni'imomi don ta ambaci ni'imomi yawa da Allah subhanahu wataala ya yi wa ɗan adam خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين to haka zakai ta tafiya ni'imomi ne ayyuka ne da Allah subhanahu wataala shi kadai yayi su kuma dan adam yana cikin su yana rayuwa tare da su khalaqa as-samawati wal arda bil haqq sammai da ƙasa Allah ya halicce su da gaskiya saboda haka ya daukaka ya girmama game da abin da kuke shirka da shi خلق الإنسان من نطفة يا أهل الشدان أدم دقا لغا مني فإذا هو خصيم مبين سيقا شمي يولي جمع عفيلي والأنعام خلقها لكم قال دبوا بني إيمانا دا الله أهل التا أهل التامك شراقما شانوا دقنانا دبوا بي لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون كوكي سامن أبن كوكي ريقنا سنجي دشي da abubuwan amfani daban-daban wanda za ku ci ko za ku sha ita ce naman da abin da kuke ci walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun kuna da abin ado daga cikin waɗannan dabbobin da kuke fitarwa hina turihuna lokacin da kuke dawowa da su lokacin da kuke abin nan kuke fita da su kuke dawowa da su daga kiwo wa hina tasrahun da lokacin da kuke fita kiwo da su wato shi kansa yanayin fitarku da dawowarku wani abin sha'awa ne wanda duk za a gan shi yana da waɗannan dabbobi lokacin da ya fita da safe lokacin da ya dawo da su daga kiwo wani abin sha'awa ne ga wanda zai gani zai yi sha'awar shi ma ina ma ya mallaki irin wannan ni'ima ubangiji subhanahu wataala ya tazana ni'imomi a cikin wannan sura har inda yace wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtaduna wa alamatin wa bin najmihim yahtadun sace afa man yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci ni'imomi daban-daban ni'imar halitta ta dan adam halittar sammai da ƙasa ni'imar dabbobi iri-iri da Allah subhanahu wataala ya halitta mana waɗanda za mu ci naman su mu yi ado da su mu hau alkhaira walbighara walhamira litarkabuha ku hau ku yi ado da su sannan ya saukar muku da ruwa daga sama ruwan nan da shi ya fitar muku da tsirrai akwai tsirran da za ku yi amfani da su akwai wanda dabbobin ku za su ci ya fitar muku da inabi da binai da inabi da sauran kayan marmari da yawa wanda dukkan waɗannan ayoyi ne da suke nuna kadaitar Ubangiji subhanahu wataala haka nan ga ruwa na ƙasa teku wanda a cikin sa kuma kuke fitar da abubuwan da kuke samun kayan ado da su ku saka ku samu kifi danye mai lafiya ku ci Ubangiji duke yi wannan sannan ƙasar da kuke tafiya akan ta wa alqa fil ardi rawasi an tamila bikum ƙasar da kuke tafiya akan ta Ubangiji subhanahu wataala ya kafa mata duwatsu da suka rike ta ba za ta yi tangal tangal da ku ba saboda haka za ku ji dadin tafiya akan ta dabbobin ku za su ji dadin tafiya akan ta za ku kwanta ku yi bacci ku tashi ba tare da ta yi girgiza da ku ba ga koramu ku sha ruwan su ku yi shuka ku shayar da dabbobin ku shayar da shukokin ku ga hanyoyi Ubangiji subhanahu wataala ya shimfida muku tsakanin duwatsu da yayi ko ina rub arfi duwatsu ne ta ina za ku yawo ku abin nan sai zama wato zirga-zirga za ta yi muku wahala sai zama na hatta tsakanin dutse da dutse sai Allah ya fitar da hanya wasubulan la'allakum tahtadun wa alamat in ashara kuke tafiya kuma ga alamomi nan na taurari da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya da su ne kuke gane hanyoyi kuke gane ina za ku tafi to bayan Allah duk ya faɗi waɗannan ni'imomi sai ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu ku da kuka riƙi wasu abubuwa kuna bauta musu bayan ba su taɓa halittar komai ba yanzu wannan da yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun ya kamata ya zanto wanda ya halicce ka ya yi maka ni'imomi masu yawa da ba za ka iya lissafa su shi ya kamata ka bauta ba ba wanda ba zai iya maka komai ba kuma ka je kana bautarsa kana fifita shi da soyayya da ƙauna babu shakka wannan ya fita daga tsarin hankali saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wannan jumla afaman yakhluqu kaman la yakhluq domin ya zanto kamar bayan an gama shimfida dalilai sai a zo a nuna maka cewa to ashe wanda da ya halitta shi kamata ka bautawa ta yaya zaka daidaita wanda ya halitta yayi waɗannan abubuwa duka ka daidaita shi da wanda bai halicci komai ba duka waɗannan abubuwan da aka ambata ba ɗaya daga cikinsu da wani yake da'awar cewa shi ya halitta shi ya halicce shi babu ɗaya daga cikinsu da wani yake da'awar cewa abin bautarsa ne ya halicce shi kuma kun tabbata cewa yana da mahalicci akwai wanda ya halicce shi ashe wannan da ya halicce shi din shi yafi cancanta ku bauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum lace ku bauta wa wanda ya halicce ku wanda ya halitta shi ya dace a bauta masa saboda haka anan Ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalinsu ne akan su fahimci wautar da suke ciki ta bautar wani abu wanda bai amfane su da komai ba ko kaɗan ko mai yawa suka bar kuma wanda shi ne ya shimfiɗa musu ka abubuwan amfani da gasunan da dama suka bar shi suna bautar wancan anan da Allah ya ce afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun akwai nuni zuwa ga cewa larabawa suna da wani nau'i na tauhidi shi da abinda muke cewa tauhidur rububiyya fihi dalala ala anna al-arab yuqirruna bi naw'in min at-tauhid akwai wani nau'i na tauhidi da suka yadda da shi shine cewa ubangiji subhanahu wataala shine yayi halitta shine yayi halitta babu wani mahalicci bayan shi babu wani mahalicci bayan Allah subhanahu wataala dan haka ba sa jayayya akan wannan wannan ta sa ubangiji subhanahu wataala yake musu hujja da wannan afa man yakhluqu kaman la yakhluq inda a ce sun yadda akwai wasu da suka yi halitta bayan Allah to da ba za ta zama hujja ba ce eh akwai wasu da suka yi halitta ba Allah ne kai ya halitta ba amma har Allah ya yi musu hujja da wannan yana nuna cewa ba su da wata jayayya akan cewa mahalicci kwaya ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala shi yasa malaman tauhidi suke cewa yana daga cikin kuskure fassara la ilaha illallah da la khaliqa illallah la ilaha illallah batanan fil la khaliqa illallah ba ce babu mahalicci sai Allah inda haka take nufi da su Abu Jahal ba za su yi rigici da Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma haka suke cewa la khaliqa illallah wa la in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah su ma maganar da suke faɗa kenan babu wani mahalicci sai Allah da a ce la ilaha illallah tana nufin haka da Annabi ya ce ku ce la ilaha illallah sai dama muna faɗa la ilaha illallah ila khaliqa illallah saboda ka al ilah ba yana nufin al khaliq ba yana nufin al ma'bud ce la ilaha ila ma'buda la ma'buda bi haqqin illa Allah akwai ababan da ake bautawa amma bautar su ba ta gaskiya bace bautar su ta ƙarya ce saboda haka larabawa sun fahimci sun yarda cewa mahalicci guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala dan haka ne yasa Allah ya musu hujja da cewa afa man yakhluqu kaman la yakhluq Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa ga wannan a littafin sa Minhajus Sunnah juz'i na 3 shafi na 330 anan zamu ga a ka'idar larabci suna da at-tashbih abinda suke cewa al-mushabbah da al-mushabbah bih in za su yi kwatance kwatanta abu da abu akwai abinda ake kwatancen da shi akwai abinda ake kwatantawa abinda ake kwatantawa shine al-mushabbah abinda ake kwatancen da shi kuma ana cewa al-mushabbah bihi to at-tashbih wanda yake tabi'i al-ma'luf da aka saba da shi shine al-mushabbah bihi wanda ake kwatance da shi wajhu ash-shabahu fihi aqwa abinda ya ja ake kwatancen da shi ya fi bayyana a cikin abinda ake kwatancen da shi sama da abinda ake kwatantawa in ka kwatanta wani ka ce fuskar wani kamar wata kana nufin haskenta kamar hasken wata kowa ya san cewa hasken wata ya fi hasken wannan da kake yabo kake cewa fuskarsa kamar dole abinda ya ja kwatancen shi ne hasken hasken nan a cikin abinda kake kwatancen da shi ya fi bayyana akan abin da kake kwatantawa in ka juya abin to zai ɓata tashbih ka ce takobin nan kaifinsa kamar sanda sanda tana da kaifi ko ka ce rezar nan kaifinta kamar wuka ka ragewa rezar kaifi kaifin reza ya fi da wuka ka ragewa rezar kaifi saboda haka koyaushe wajhu shabah ana so ya zama aqwa fil mushabbah bi shi yasa in suka so yabo sai su ce wani kamar rana ne in kuma suka so su nuna mubalaga a yaban su kai matuka sai su ce rana kamar wani take suna son su ce hasken ta ma bai kai naka ba saboda ita a kwatanta ka da a kwatanta ta da kai ba kai a kwatanta ta da ita to anan in muka kula zamu ga al mushabbah shine Allah subhanahu wataala afa man yakhluqu shine Allah kaman la yakhluqu sune goma kansu kaga mushabbah sai ya zama shine farko sannan al mushabbah bihi sai ya zama shine na biyu to kaga aka sun tashbihi kenan an yi aka sun tashbihi anan to me ya jawo aka juya tashbihi ai kamar da a ce a magana ce kawai haka ta zamu ce afa man la yakhluqu kaman yakhluq haka zamu ce yanzu wanda baya halitta ka daidaita shi da mai halitta ba wanda yake halitta ka daidaita shi da mara halitta wanda baya halitta ka daidaita shi da mai halitta haka afa man la yakhluqu kaman yakhluq amma sai ubangiji ya juya ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu shine at-tashbihu al-ma'kus al-maqlub an juya tashbihi mushabbah ya koma mushabbah bihi mushabbah bihi ya koma mushabbah to anan ubangiji subhanahu wata'ala yayi haka domin jan hankali zuwa ga aqidar su ishara zuwa ga aqidar su domin a aqidar su waɗannan abubuwan da suke bautawa sun daidaita su da Allah har ma sun fifita su akan Allah ta yadda suke musu bauta ba sa yi wa Allah kamar da kasancewa al-mushabbah bihi al-wajhu shabbi fi aqwa kamar kace wa fulanun kashamsi saboda su a wajen su ababan bautar su sun fifita su akan Allah tunda har suna bautar su ma amma shi Allah ba sa bautar sa to ishara ce zuwa ga wannan aqidar ta su sai Allah ce afa man yakhluqu kaman la yakhluq sai ku duba ku ga shi wancan da kuka fifita shine wanda baya halitta kwa fifita shi akan wanda yake da halitta yake halitta kaga yana da wata sifar da wancan bai sifantu da ita ba saboda an juya abin bisa ishara zuwa ga aqidar su ko kuma tunda ubangiji subhanahu wataala ai ya zano ni'imomin sa ne a baya kamar yadda muka faɗa tun daga farkon surar Allah ya ta faɗi ni'imomin sa iri to kamar ubangiji yana cewa afa man yakhluqu mithla hadhihi al-makhluqat yanzu wanda yake halittar waɗannan manya-manyan halittun al-ajiba masu ban mamaki wa hadhihi an'am al-jalila da waɗannan ni'imomi manya-manya allati an'amakum biha wanda ya ba ku su kaman la yakhluqu mithlaha kamar wanda bai yi irin su ba kaga magana ta tafi daidai afa man yakhluqu ma taqaddama dhikruhu Allah ya faɗi halittar sama da ƙasa da ɗan adam da dabba da waye da waye da waye yanzu wanda yake yin waɗannan halittun da kuka ji bayani akan su kaman la yakhluqu zai zama daidai da wanda baya irin su magana ta tafi ko ba ta tafi ba to haka sai a ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu anan zamu ga afa man yakhluqu kaman man ishara ake da ga wanda yake da ilimi yake sani yake amma ba ishara ta li ghairi al-aqil ko li ghairi al-alim suna sun fi sai ce li ghairi al-alim ba ishara ta li ghairi al-alim amma nan gashi Allah ya ce afa man yakhluqu kaman la kaman kaga bai ce kama ba kama ba sai aka kaman nan ma dai dan a nuna maka aqidar su saboda su a gurin su waɗannan ababan dautar ba Allah ba suna ganin su wasu masu cikakken hankali ne suna kuma iya yi musu amfani ranar gobe kiyama to yanzu waɗancan da kuke ɗauka masu hankali masu iya masu amfani a wajen ku za su amma fa su yi halitta ba za su zama daidai da wanda shi ya halittar saboda al-kuffar yana suna ganin sa aliha ne kaga sun daidaita ta da Allah subhanahu wataala sun bauta masa Allah ce afala tadhakkaru yanzu ba za ku azantu ba ba za ku cincincini ba ku duba waɗannan ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya muku gaba da baya suka baibaye ku ta ko ina ba za su zama muku wa'azi ba ku san ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta babu wani abun bauta sai shi san Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku kididdige su ba da za ku kirga ni'imomin Allah to ba za ku iya kididdige su ba saboda ka waɗannan da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi muku ni'imomi ne ya sifan ya zayyana muku su waɗanda suke kurkusa da su wato suke kurkusa da ku kuma a matsayin misali amma duka ni'imomin Allah ba za su lissafu ba ba wani wanda zai iya zauna ya lissafa ni'imomin Allah da ya masa daga farko har ƙarshe babu shi kuma ni'imomi ne mutajaddida kullun sabuntuwa take ba ni'ima bace da aka yi maka shikenan ta wuce kullun cikin sabuwa kake samu kullun cikin sabuwar ni'ima kake samu tun daga rayuwarka daga babu rayuwar nan kullun kana raye to cikin wannan ni'ima kake rayuwa iskar da zaka shaka ruwan sha da zaka sha, kasar da zaka taka, ranar da zata fito ka ganta, wanda rana ni'ima ce, bayan amfanin da take maka a jikinka, jikinka yana buƙatar sinadarin ta, haka nan dabbobinka da kake kiwo suna buƙatar sinadarin ranar, sannan ga haske da kake gani a ciki zaka fita kai walwala ka je inda kake, ba maganar an dauke maka wuta, ba maganar ka tashi generator, ba maganar diesel, ba maganar mai, ba maganar ai, haka kullun zata fito ta haska duniya, kowa ya shiga, ba wanda zai fi wani a cikin ta. Da kai da makocinka mai arziki duk rana ɗaya kuke sha. Ba maganar bill, ba wanda zai zo ce baka biya ba ya yanke maka, ba ya sai yanke maka, ba a ƙara maka kudin hasken rana, ko akwai wannan babu. Ni'ima ce ga ta nan baje-baje kana cikinta, iskar da kake shaƙa yau da a ce iskar da nuke shaƙa ɗin nan daga Turai ake so ta, ai da duk sun kashe mu. Wallahi da Turawa su suke yin iska, wallahi da duk sun kashe mu. Da wanda dama masu nazari da bincike suna ganin mu cewa mun yi yawa a duniya, mu muke cinye arzikin duniya, kuma ba a amfana da mu, sai ɗan kaɗan, saboda haka ya kamata a rage yawan mu. Ga mu muna ta hayayyafa tsiya, ana ta hayayyafa, to gara a rage mu. To da gangan za su samar da tangarɗa, a ce wata tangarɗa ce ta gangan. Da a hannunsa abin yake, da tuttun ba mu, kama a hannun Allah yake. Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura. Allah ce da ku ki rike da taskokin Ubangiji na, Allah ce la amsaktum, da kun kame kun rike, kuna jin tsoron ku saki ku bayar, kar ku zo ku ragu ko ku talauce ko ku shiga wani hali. Allah ce wa kana al-insanu qatura, lalle dan adam ya tabbata mai mamako, ƙanƙamau ne. Haka Allah ya sifanta ɗan adam, ƙanƙamau. To ƙanƙamau zai iya sakan maka hasken rana da wata da waye balash, haka kai ta sha. Amma Allah gashi nan tun da ya halicci sammai da ƙasa, tun daga halittar duniya suke, Allah bai rike mana ba. To wannan ni'imar da ta tajaddad, kana iya lissafa ta? Baka lissafa ta fa. Baya ga ni'imar da take cikin jikinka, halittarka da kowace gaba ta jikinka, ni'ima ce ba mai musu akan wannan. Kowace gaba ta jikinsa, duk sanda wata gaba ta samu matsala sai ya ji a jikinsa, ballantana ya rasa ta gaba daya. To duk waɗannan ni'imomi ne da Allah ya muku, baya da cinku da shanku da baccinku da walwalanku, ka ci abinci ka kasa, ya ni'ima ce. In ya rike kashin ko ya rike fitsarin ka shiga uku. To waɗannan ni'imomi ne da zaka zauna kana lissafa su, ba za su ƙare ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ce inna Allaha laghafurur rahim. Lalle Allah mai gafara ne mai jin kai. A cikin suratu Ibrahim irin wannan aya ta zo, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Marufin ayoyin sai ya sha bamban, anan inna Allaha laghafurur rahim, can kuma innal insana la zalumun kaffar. Magana ɗaya ce amma murfin ayar sai ya zama daban. Nan sai aka ce lalle Ubangiji, lalle Allah mai gafara ne mai tausayi, mai gafara ne mai rahama. A can kuma aka ce lalle ɗan adam la zalumun, mai yawan zalunci ne, kaffarun kuma mai wato cikakken butuli ne. Aka rufe ayar da zalincin ɗan adam da butulcinsa, nan kuma da gafarar Allah da rahamarsa. Kowanne in kuka duba murfin yana da munasaba da siyakin ayoyi. A nan in kuka kula tun farkon ayar, tun farkon surar, ni'imomi Allah subhanahu wata'ala yake ta faɗa, na dabbobi, na kaza, na kaza, na kaza, na kaza. Waɗannan ni'imomi duka da Allah ya mana, kamata ya yi ya zanto muna bauta masa yadda ya cancanta mu bauta masa, muna masa da'a yadda ya kamata yi mu masa da'a, bai kamata mu nuna gajiyawa mu ba ballantana ma mu laƙa mu saba masa amma muna yi ko ba ma yi muna saba masa muna nuna gazawa da kasala cikin wasu abubuwa amma duk da haka yana gafara yana jin kai da ya ga dama sai ya kama mu da wannan cewa na maka ni'ima amma baka biya wannan ni'imar ba to aka sai ya ce la ghafurun zai maka gafara duk da irin yadda zaka yi sakaci da sauransu a wasu abubuwa ba zaka iya bayar da haƙƙin ni'imar nan yadda ya cancanta ba a can kuma da yake ubangiji subhanahu wataala yana fadar kafircin kafirai da butulcin su alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar ba daga nan ne ayat ta surar abin nan maganganun suka fara ba Allah ya ce alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulci ba wa ahallu qawmahum daral bawar suka jefa mutanen su gidan halaka suka jefa mutanen su cikin halaka Allah subhanahu wataala yayi wa Quraishawa Larabawa ni'imomi daban-daban amma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka zama su ne farkon wanda suka kafirce masa wannan ba butulci suka yi wa Allah ba butulci suka yi wa Allah to shi yasa da Allah ya faɗi ni'imomin da yayi musu yayi wa dan adam ma gaba daya wa atakum min kulli ma sa'altumu duk abin da kuke tambaya sai Allah ya baku in bai baka ba ya ba wani irin ka daga duk jinsin abin da kuke tambayar sa ya baku ya kamata ya zanto kuma kuna masa da'a kuna jin maganarsa kuna masa biyayya amma ba ku yi shi yasa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha baya waɗannan da duk ya baku inda za ku zauna kuna daga ni'imomin Allah ba za ku rasa lissafe su ba shi innal insana la zalumun kafar amma dan adam mai yawan zaluntar kansa ne da kansa ya cuci kansa da kansa kuma cikakken butuli ne baya cire ni'imar Allah kaga siyakin murfin ayar anan suratu ibrahim yayi daidai da tafiyar ayoyin tun farko ake maganar ni'imar da Allah ya wa quraisha suka bitilce mata nan kuma ubangiji yana faɗa ne ba tare da siyakin yana maganar wasu da suka bitilce mutunin mutun yake magana gaba ɗaya kowa da kowa Allah ya masa ni'ima amma ba a tsayawa a rike ni'imar nan ta hanyar godiya yadda ya kamata shi kuma ubangiji yana gafara yana kuma rahama yana jin kai sauraka akwai munasaba a tsakanin murfin kowace aya da ayoyin da suka gabace ta sannan Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun Allah yana sane da abin da kuke bayyanawa kuma kuke boyewa anan ubangiji subhanahu wataala yana ƙara ishara ne zuwa ga waɗancan da suka rike wasu abubuwa suna bauta musu ba Allah ba wanda ake bautawa ya kamata ya zama yana cikakken ilimi ya kamata ya zama ya san halin da mai bauta masa yake ciki kuma ya san cikinsa da wajensa ya san zahirinsa da baɗininsa abin wanda kuke bautawa ba su da wannan ilimin amma Allah da kuke bauta masa ya alamu ma tusiruna ma tu'linu ashe shi ne al-munfaridu bi umumi al-ilm kamar yanda yake munfaridu bi al-khalqi ya zama shi kadai ne ya halitta to haka nan shine al-munfarid bi umum al-ilm shi ya kadaita da cikakken ilimi da ya shafi komai da kowa babu abinda Allah subhanahu wataala bai sani ba a sama ko a ƙasa la yafa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama a sama yake ko a ƙasa yake ba zai boye ga Allah ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صراك باب وانا أبو جلمان سدق أنت سع أدوه كو أحسكي كيف أشي أبنجي جياسا دش تو أشي شيكي لأموم العلم إلا من سقممي حدد دي ليت التلقومي أشي شيكا دي كما تأبو تامسا وانا نكو كيبو تامسو باسو دواننا sannan zai iya zama ishara ce zuwa ga ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun duk da cewa ga su suna shirka da Allah suna bauta ma wanda baya halitta baya iya yin komai baya ga haka kuma a zuciyarsu sun boye wasu abubuwa na makirce-makirce da suke niyyar yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya san wannan ya san ma yusirruna من المكائد لرسوله صلى الله عليه وسلم وما يعلنون بين وانا الشركر وبنجي يا سد وانا hakanan wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun zai iya zama wato ture wani abin da wani zai kawo na fahimta wannan suna kiran shi at-takbir kamar wani zai iya zuwa ya ce to gashi sun butulce wa Allah subhanahu wataala bayan shi ya halicce su ya halicci komai da suke tare da shi da komai da suke takama da shi da raƙuman da suke hawa da dawakai da shi da alfadarai da dukkan wani abin da suke takama da shi ko suke amfani da shi shi yayi musu wannan amma suka butulce masa suka rika bauta ma wani bashi ba ko bai san halin da suke ko bai san abin da suke ciki ba bai san abin da suke ciki bane yasa ya ci gaba da yayi musu waɗannan abubuwan to dan kada a kawo wannan tunanin kada wani wanda bai san Allah ba yace a to ana cewa sai butulci gashi nan dai ai ni'imomin da duk suke ciki ba gashi nan ba suna ci to wata kila ma bai ma san suna kafircin ba ko bai san laifin su ya kai ya datse musu ni'imomin tunda a ka'ida ta mutun da mutun mutumin da kake kyautata masa amma kasancewa kullun butulci yake yi fuskantar kyautata wannan taka da shi sai ka yanke sai ka datsa kyautar amma in baka sani ba za ka ci gaba da aika masa duk sanda ka aika masa da wani abu na taimako shi kuma in ya karba sai dura maka ashar maimakon ya addu'a Allah ya karba Allah ya kaza kaza sai ya dura ashar kullun sai ya dura maka ashar amma mai kaiwar bai sani ba ko bai ji ba ko kuma ya sani bai gaya maka ba kai dai kana gefe baka san me ake yi ba za ka ci gaba da shi wannan da yake kaiwar yana jin yadda zai ce kai da wani ya san mutumin nan me yake faɗa in na kai masa da ya zakata to wataƙila wani ya ce to wannan ma ba san abin da Allah suna taiwa Allah kuma yana ta musu zai ce a'a wallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun abinda suke boyewa da abinda suke baiwa da Allah ya sani ba wai bai sani ba ya sani amma zai musu hakan sannan mu duba mu ga anan ubangiji subhanahu wataala qaddama sirra wallahu ya'lamu ma yusirruna ya gabatar da sirri wama sannan yace wama yu'linun da abinda suke bayyanawa dan ya nuna maka da sirrin da bayyanawar dukkan ne abin sa da su boye da su bayyana duk babu bambanci a gurin Allah subhanahu wataala فإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى كوكا بين مغانركا كوكا بوي الله سبحانه وتعالى يا سان أبن ديك سر يا سان وان ديف سر بوي واما إن أكو أبن ديف سر بوي وان الله يسنش وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور كبينا كوكا بوي الله يا سان أبن ديك شكين زكاتهم سوراك السر شيكي غباتا komai sai ya fara zama sirri kafin ya zama bayyane haka ne ko menene sai da ya zama asirce sannan ya bayyana to haka gabatar da sirri saboda samuwar sa ta riga samuwar al'alan akwai hikima ta a gabatar da shi ko babu akwai saboda duk abinda suka bayyana to kafin su bayyana din nan a ransu yake to ya san shi tun kafin su bayyana shi ballantana kuma bayan sun bayyana سنة الله يقول والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ودن سكي بوتا وسكي كرا سنة بوتا مصبا الله با لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أجم بايا الله دي أفمن يخلق كمن لا يخلق أنا زم بهن جيشي و أبن سكي بوتا و بيها لتا با الله شيها لتا أنا سي أبنجي سبحانه وتعالى يقرار فتو وقرار يبين جيوا بسيها لتا با waɗannan da suke bautawa din ba su halicci komai ba wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an ba wani abu da suka halitta ba wani abu da suke halitta babu shi wa hum yukhlaqun su ne ma ake halitta su yukhlaquna anan an shafi fa'ili lil ilmi bihi an san waye ya halitta shine Allah saboda ba ma sai an fade shi ba da an ce su aka halitta to an san wane ne ya halitta musamman su waɗanda ake gayawa sun san waye mai halitta Allah ne saboda ba sai an faɗe shi ba ci am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqu am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqin khuliqu min ghairi shay'in, an halicce su ne ba da komai ba, wato haka bagatatan kawai suka faru, ko ku su suka yi kansu, ba su suka yi ba, saboda haka ba ma sai an ga maka waye yayi su ba, tunda ba su suka yi su ba, kwatsam suka zo ba, kuma su suka halicci kansu ba, ba daga babu suka zo ba, to lalle akwai mahaliccin su, shine Allah subhanahu wataala. Wahum yukhlaquna, su ne ma ake halittar su. Amwatun ghairu ahya, matattu ne ba masu rai ba, matattu ne su ba masu rai ba. Ce amwatun shine dai ghairu ahya din, in an ce amwatun ba shine ghairu ahya ba, to ya kace amwatun, kuma aka sake cewa ghairu ahya, matattu ne aka sake cewa ba masu rai ba. Ai matattu ne fil hali wa fil ma'al, a yanzu da nan gaba. Akwai abin da yake matacce amma daga gaba zai zama mai rai, akwai shi ko babu? An nutfa, dugon mani ba sanda ake sashi matacce ne, amma daga ƙarshe yana zama mutum mai rai, wai ba matacce bane, amma daga baya yana zama mata. Amma waɗannan adimin da'iman a matattun suke, ba za su dawo wani lokaci su zama masu rai ba. Wannan shine bambancewa tsakanin, wannan shine dalilin ƙara ghairu ahya, dan a nuna maka a yanzu da nan gaba, domin akwai waɗanda suke amwatun ne amma za su zama ahya, dan akwai kuma waɗanda suke amwatun ne amwatun, sai ce amwatun ghairu ahya, saboda a ture maka wani abu na rayuwa tare da su, babu wani abu na rayuwa tare da su. To wanda ya zanto ba ya shi da rayuwa samsam a yanzu, kuma nan gaba ma ba shi da rayuwa samsam, ta yaya zai taimake ka? Ashe kaga mutum ya kama holo ko ya kama iska, ya kama banza, yana bautarsa a banza. Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun, ba su san kuma yaushe ne za a tashe su ba, saboda ba su san ma sanda za a tashe su ba, a yi musu hisabi, ballantana har su taimaka maka, ba su san waqtul ba'thi ba. Anan akwai ishara zuwa ga tabbatar da ranar alkiyama wacce suke inkarinta, suke musunta, kamar yadda ayar gaba za ta bayyana a cikin wannan sura ta Nahl. Lokaci yayi, za mu tsaya anan. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.